sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 2 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji ƙarin bayani akan bayanan da yar gidan Malam Ibrahim Alzazzaki sai ta fito na cewa ta kada a daina zanga-zanga. Sannan za ku ji cewa bangarori biyu masu ikirarin shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchi na ci gaba da takaddama da juna. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-2-0-2-0-5-5-5. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kamar bai damu ba akan rahotanni da ake bayarwa game da sabon zagayen gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi a yau Juma'a da safe. Watanni biyar bayan tattaunawa da ya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan cewa Koriya ta Arewa ta daina kera makaman nukiliya kuma ya matsa masa lamba don ya tsaya a cikin yarjejeniyar. Waɗannan gwaje-gwajen na makamai masu linzami ba su karya yarjejeniyar da muka saka hannu a Singapore ba, shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter. Sannan daga baya kuma ya amince cewa gwaje-gwajen makaman masu linzami za su iya karya kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. A watan Yuni na bara ne dai shugabannin biyu suka haɗu a Singapore. Wasu jami'an Amurka sun faɗa cewa Tuntuni Kim da kansa ya yi wa Trump alkawari ba zai sake gwada makamai masu linzami da ke cin dogon zango ba ko gwaje-gwajen makaman nukiliya. Hukumomin soja a Sudan sun kama ƙarin wasu mutane da ake zargi da kashe masu zanga-zanga a birnin Al-Ubayid a ranar Litinin da kuma garin Umdurman a ranar Alhamis. A yau Juma'a aka kama wasu sojojin Sudan hudu akan mutuwar masu zanga-zanga a birnin Al-Ubayid. A ranar Alhamis majalisar kolin sojin ta kama mambobinta mutum bakwai saboda goyon bayan yin amfani da ƙarfi da yake da alaka da abin da ya faru. Sannan an sake kama mutane biyu da ake zargi da kashe masu zanga-zangar a garin Umdurman birni na biyu mafi girma a Sudan. Duk da wannan kashe-kashen da kuma tashin hankali, majalisar kolin mulkin soja da kuma gamayyar ƙungiyoyin fararen hula masu neman ganin an kawo sauyi sun koma tattaunawa a ranar Alhamis da maraice akan kafa gwamnatin haɗaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakile su ta Amurka wato CDC a takaice ta ce ta aika wasu ma'aikatanta 12 zuwa wani birni na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin aiki kan cutar Ebola da ta afkawa yankin. Barkewar cutar annobar Ebola wadda ta fara shekara guda da ta gabata yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800. Cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin wasu ma'aikata idan har tashin hankali da ake fama da shi na 'yan bindiga arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi. A yanzu dai ma'aikatan CDC 12 ne aka tura zuwa can birnin na Goma, shi ne babban birni da matafiya suke yada zango a cikinsa wanda kuma yake kusa da iyakar Congo da Rwanda. Hukumomin birnin na Goma sun tabbatar da kamuwar mutum na hudu da cutar ta Ebola. daya daga cikin ƴaƴan tsohon shugaban Amurka marigayi Ronald Reagan ta fito tana neman gafara da bada hakuri kan wasu kalaman batanci da mahaifin nasu yayi ya taba yi da ke nuna aqidar wariyar launin fata da raina bakaken fata a cikin wata kasida da ta rubuta a yau Juma'a a cikin jaridar Washington Post. Patti Davis ta ce san bata yi zaton cin karo da fayafayen kaset da aka fito da su ba a kwanakin nan, inda aka ji mahaifin nasu yana kiran wasu wakilan kasashen Afirka da ke halartar wani taron Majalisar Dinkin Duniya a matsayin birrai saboda sun jefa ƙuri'a da bata yi wa shi Reagan daɗi ba. Musamman Reagan ya fusata ne da tawagar wakilan ƙasar Tanzania waɗanda a lokacin taron na shekarar 1971 suka goyi bayan China wajen jefa ƙuri'unsu. A cikin kasar ɗin da ya bulla kwanan nan ne aka ji Reagan yana cewa, ka gaya waɗannan sakarkarin birran daga ƙasashen Afirka sinannu waɗanda har yanzu ba su ma saba saka takalmi ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Bayan da kotun Najeriya ta haramta kungiyar Islama ta IMN, almajiran Malam Ibrahim Elzazzaki sun ɗaukaka ƙara. Bayan nan suka dakatar da duk wata zanga-zanga kafin a gama shari'ar. Sai dai ƴar jagoran wato Suhaila Elzazzaki ta fitar da wani bayanin bidiyo inda ta nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zangar kamar yadda 'yan tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu. Manya tafiyar na nuna ban mamaki akan kalaman na 'yan shugaban, inda suka ce rashin fahimtar yanayi ne ko kuma ƙarancin shekaru. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja ya aiko mana da ƙarin bayani.
Almajiran Ibrahim Elzazzaki sun ɗaukaka ƙarar haramta su da kotu ta yi bisa buƙatar hakan daga gwamnatin Najeriya. 'Yan tafiyar ta shiya IMN a taƙaice sun bayyana haka ne bayan matsayar da 'yar jagorar su Suhaila Elzazzaki ta fitar a wani faifan bidiyo tana nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zanga kamar yadda jagororin tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu da ma tattaunawa. Manyan tafiyar na nuna ba mamaki Suhaila da ke Malaysia hali yanzu bata fahimci yanayin bane ko kuma ƙarancin shekaru ya jawo haka. Babban almajirin Elzazzaki Muhammad Ibrahim Gamawa ya fara bayyana ɗaukaka ƙara kafin sharhi kan matsayin na Suhaila.
Abin nan kafin a tashi a aiki, lauyoyin mu cikin rake yan jaridu aka je aka kai wa'annan takardu kotu. Yanzu dai muna iya faɗa cewa takardun kalubalantar wannan haramtaccen haramtarwa suna kotu. Ya kamata ma in wani abu ake so a yi kamar yadda mu ma kwamitin ba aka ba mu shawara aka ce wai magana in tana kotu ba a yin ta, sai kotu ta gama to ya kamata ita ma gwamnati da take cewa za ta kama mu, za ta kama mai tausaya mana, za ta kama mai magana da mu. Kai kowa alama ko wanda ya saida mana ruwan sha don kar mu sha mu mutu shi ma za a kamata, ya kamata yanzu ta sani cewa maganan tana kotu.
Muhammad Ibrahim, me mutane za su ɗauka yanzu tunda ita ƴar gidan Malam Suhaila ta ce kamar bata san ma da zaman mutane irin ku ba?
Sai wannan dai kawai da an samu ɗan saɓani ne wanda ban cika so shiga cikin sa ba, amma a ce ma ba a san da mutane irin ba a kai ka san wannan abin magana ce ba haka mazaunin ce kamata ya kasance ba. An dai samu matsala wajen yanda aka ba da sanarwa, sannan kuma wannan a duk inda aka samu taron jama'a ko a hukumance ko kuma dai a wata tafiya ana samun waɗannan matsalolin, kuma zuwa ga yanzu ai an getta magana.
Mai nazarin lamuran 'yan shiyan Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya ce tattaunawa ta fi ala ga jama'ar ta Elzazzaki.
In ya koma ga cewa akidan mutum ko kuma bauta mutum yakan ja ma mutane wato al'umma matsala, to gwamnati kuma ba za ta nada aninta ta ce ba za ta yi wani abu ba. Kar ya kai ga cewa an yi amfani da bindigoji ko kuma wani abu da zai iya ya sa mutum ya rasa rayukansa ko aninsa ko idansa ba. Abin da yasa kenan sulhu ya fi akan ka fito na fito mu zo mu gwabza wanda muka gani a kwanakin nan da ya faru. Fatan mu shine su da gwamnati su zauna a ababen da suke yi wanda ya shafe shiga haƙƙin jama'a ya kasance sun bar su.
Babbar kotun Kaduna za ta duba batun bada izini ga Elzazzake tafiya asibiti a New Delhi, India a zaman da za ta yi a Litinin mai zuwa. Hakan yana iya yiwuwa ne ko kuwa lokaci ne zai nuna. Nasura da Maili kayan marar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Yayin da bangarori biyu masu ikirarin shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchi ke ci gaba da takaddama da juna, bangaren tsohon shugaban majalisar Honorable Kawu Shehu Damina na jam'iyyar APC na zaman gudun hijira a Kano. Wakilin muryar Amurka Mahmud Kwari daga Kano ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan Najeriya ta baiwa gwamnan Bauchi Bala Muhammad wa'adin makonni uku ya sake kaddamar da sabuwar majalisar dokokin ta Bauchi, ko kuma ita majalisar ta tarayya ta karbi ragamar tafiyar da ayyukan majalisar ta Bauchi, yayin da hannu guda kuma babbar kotun Bauchi ta bada order cewa bangarorin biyu su gutsaya inda suke. A sai ta saurari karar da aka shigar gabanta game da wannan riki. Honorable Kawuwa Shehu Damina da ke jagoranta tsagin ƴan majalisar dokokin ta Bauchi masu zaman gudu hijira a Kano yayi karin haske game da halin da ake
ta zama muke jiran sabuwar doka da oda na kaddamar da majalisa ta tara, wanda a yadda suka nuna idan bai haka ba almisali su a matsayin su na majalisar kasa za su dauke gudanar da jami'an majalisar jihar Bauchi.
Da wannan hukunci na majalisar kasa, in kenan kai yanzu ba shugaba bane kamar yadda kuke ikirari ba?
Eh, ni a madadin mai bin doka da oda tunda an ce ni haka na dauka, kuma haka na tsammanci ya kamata a ce su ma ɗaya bangaren su dauka.
Kana maganar hukuncin majalisar tarayya da ta zo Bauchi game da wannan takaddama, a hannu guda kuma mun ji hukuncin babbar kotun Bauchi wacce ita ma ta zartar da ta ta hukunci na oda da ta bayar.
Eh, duka ta bayar, kuma kamar da na faɗa maka ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ka ga mu a nan bangaren kenan muka tsaya har yanzu tun daga ran da aka yi wannan abu ranar 20 ga watan da ya wuce zuwa yau ba za ka samu ɗaya daga cikin mu 20 din nan da ya karya doka da oda ba. A matsayin wanda na kotu har ya shafe mu tun da muna cikin ƙarar da aka yi, ware lawyoyin mu su ma sun rubuta wannan nasu, kuma a ran da aka ce a koma nan za a koma za mu ci gaba da wancan maganan. Wannan kuma ta tarayya ita ma yadda ta bayar muhammuna masu saurara.
Amma masu nazari a fagen siyasar demokradiyyar Najeriya na ci gaba da tsokaci game da wannan takaddama. Malam Kabiru Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano.
Abubuwa guda biyun sun ci karo da juna, da hukuncin da kotun ta bayar da kuma matakin da ita majalisar dokokin tarayya ta dauka. A ra'ayina ina ganin ya kamata a ce a zo a samar da wata maslaha wadda take ta siyasa, abinda zamu cewa political resolution watakila, kuma maslaha ita ce wadda za ta sa a ci koma a janye waccan doka da kotu ta bayar, domin idan har akwai wannan doka din kuma duk lokacin da aka yi wani abu wani bai gamsu ba zai iya komawa ya garzaya kotu ya ce an yi abin da yake sabanin kotu. Sannan su kuma kansu majalisa din sai an shigo da su a cikin kokarin samar da wannan maslaha ta siyasa din, domin ai ba jihar Bauchi bace kadai, akwai jihar Edo da take fama da irin wannan matsalar, kuma gwamnatin jihar Edo din ma tana nuna wa majalisar yatsa akan cewa ba ta da hurumin abin da take son ta yi a majalisar jihar Edo din. So da duk abin da ake ciki dai dole daga baya sai an zo majalisar nan ta zauna ta yi aiki tare da gwamna, ko wadanda yake so ne ko ba wadanda yake so bane. So da haka ina ganin ai maza a warware matsalar, kuma a samu sulhu tsakanin juna domin a rafa nawa mutanen jihar Bauchi, shine abin da ake bukata.
Malam Kabiru Sufi kenan, malamin kimiyyar siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To masu sauraro, yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Na Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kiran mu na farko daga jihar Jigawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Alaikum salam. Lalle tun mai sanin ta yaran rajin sunan kwano daga kalamar kuma gurin jihar Jigawa tarayyar Najeriya.
Dan litin mai siminti, muna jin ka.
Shani kuna ta da waɗannan ƴan majalisa na jihar Bauchi, ya kamata su tsaya su daidaita su hada kawunan su don su yi al'umma aiki, domin mu dai talakawa ne kuma ne muke zabar su. Ya kamata su tsaya su yi haƙuri su sulhunta kansu don su ciyar da jiha da ƙasa baki ɗaya mu amfani abin ruwan dimokuraɗiyya da suke yi dogana, domin sun shi shugabannin nan yan ma sun kili dole dai a dawo a sulhunta da umar, dole dai a dawo sulhun dai shi ne ya kamata a yi, su haɗa kai su zo su yi haƙuri su zauna su tattauna, don Allah dana ba wai wani abu a tsaya a zauna a tattauna a kawo maslaha mai kyau a kawo cigaba mai ɗorewa a jihar Bauchi da Najeriya gaba ɗaya. Wani yi ne gudun mata ɗan litinin siminti yaro alifin kwana kalamar kwana 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 tare da Najeriya.
To mun gode ɗan litinin siminti. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
So Alhaji Musa Garo, muna jin ka.
To kin san abin da ya damu mutum shi ne ya dame shi.
Haka ne.
Idan muka ɗauki gaskiya abubuwan da ke faruwa kamar mu a nan arewacin Najeriya, especially ma nan jihar Kaduna, gaskiya tsakani da Allah mu wada cikin wani ƙangi ko kuma na cikin wani tsaka mai wuya. Tsakanin Kaduna da Oduwa a ce tsakanin a hanyar birnin Gwarin nan a cikin satin nan ko ji an ɗauke mana mutane 'yan kasuwan mu. To gaskiya al'amari irin wannan abun ya kamata fa a ce gwamnati ta fito ta gaya wa mutane gaskiya. Sai irin wannan abubuwan bai kamata a ce mutane kawai a zira ido kullum a ɗauke kun ƙarfe kuɗi a hannun mutane 'yan kasuwan nan, kuma kun kama su kun ce sai an kawo miliyan 100 ko sati ba a yi ba kun kashe mutane uku kun zo kun ƙara kama mutane. Ya kamata dai gaskiya al'amari a tsaya fa a duba wannan al'amari. Kuma gaskiya daga ƙarshe ma ina kira ga al'umma ɗan ƙasa kada mu ce za mu zura ido, gaskiya wannan abin ya kamata ba malamanmu da masallaci a koma alkunut a koma roƙon Allah a koma addu'a a koma ga Allah kawai shi ne mu fita, domin wannan abu duk inda ake tunanin sa an wuce tunani. Arewacin Najeriya a ce an jiha a je a kore mutum 100 mutum 1000 a tafi ƙauye 30 a tafi ƙauye 50 a jihar Sokoto ko jihar Katsina ko jihar Zamfara ko Kaduna, wannan abu bai yi yawa. Allah ya kiyaye mu, Allah ya iya mu da iyawarsa. A tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo, yanzu kuma sai jihar Kwara, da wani ke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Dalla Garba, Dina wasu kuto a Najeriya mai bulawus kala-kala daga nan Kwara. Dalla, ina kira musamman ma ga gwamnatin tarayyar kuma gwamnatin jihar Sokoto, da Allah da kai mana ɗauki irin yawan kisan jama'a da ake yi a jihar Sokoto. Gaskiya abin ya wuce gona da iri, ya ɓaci. Don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya, in ita gwamnatin jihar Sokoto ta kasa, to Allah ka mana ɗauki. Don irin wannan kashe-kashe gaskiya da ake yi, abin ya wuce gona da iri. Yanzu akwai wasu ƙananan hukumomi kusan irin Gwaren Isa da Sabon Birni, kowace rana ta Allah sai an kashe, akwai wanda ake kashe, akwai wanda ake kamawa, ana yin kidnapping, ana ɗauke su. Kaga wannan abu ne wanda gaskiya bai dace ba, ya kamata a takaita wannan abun. Allah ya kawo mana zama lafiya a jihar mu ta Sokoto, sauran jihohin Najeriya da ƙasa baki ɗaya, da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. Na gode.
To mun gode Dalla Garba, yanzu kuma sai jihar Taraba, da wa muke magana?
Ana magana da Murtala ne daga Jalingo.
To Murtala, muna jin ka.
Ni ra'ayina shi ne gaskiya al'amari mu ɗan kidnapper ne sun samu a gaba wallahi, kuma gwamnatinmu na Taraba ba ta yin komai, ba tsaro, ba komai a Taraba. Sannan kuma muna zaune ga kofi da aka sa wanda an kiya cire sai cutar da 'yan mashin ake sai, wani sa suna ta cutar da mutane iri daban-daban, ba mu san me yake faruwa ba. Karfe 8 poli ya zai kama mutum ya karbi 2,500 aikin kira, abinda suke sayo 'yan mashin. Wallahi muna son gwamnatin tarayya ta duba wannan al'amari don Allah. Yawwa, muna cikin wani hali wallahi.
To
na gode murya Amerika.
To mun gode Murtala, yanzu kuma sai jihar Niger, da wa muke magana?
Muna magana da Ibrahim mai wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
To yau abin da nake tare da shi game da alhakin shugabanninmu na musamman na Arewa. Saboda akwai ɓangarori da dama abubuwan da yake ya kamata a ce an samu shugaba Arewa, da kuma duk abubuwan su tabarbare. Kuma haka ya biyo sakamakon ainihin ba sa kishin Arewa ne, ya kamata kasan zartin da suke farka a kan shi. Da kira da nake a ainihin shugabannin Arewa kenan, ko kuma yana muku fata alkhairi game da damar da kuke ba muke bayyana ƙorafe-ƙorafenmu, kuma Allah sa shugabanninmu su ji.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma sai jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, kuna magana da Yusuf na Daba Idris Golden Voice na Gwamburi Nasarawa.
To Malam Yusuf, muna jin ka.
Wato ni kira ne nake da shugabannin Arewa, da don Allah a haɗa kai, domin idan a tafi mutumin kudu sai ka ji duka su sun yi magana, amma mu a Arewa ba a haka, sai a bar kowa kawai ya wahala. Saboda haka don Allah a 'yan Arewa mu haɗa kai, mu ne shugabanni kuma mu mafi yawa, amma ba mu da haɗin kai, ina za mu kai? Saboda haka don Allah muna roƙon 'yan Arewa mu haɗa kanmu, mu taimaki junanmu. Wannan kenan daga Yusuf na Daba Idris Golden Voice na Gwamburi Nasarawa.
To Yusuf na Dabo, godiya muke. Sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Ajiya, barka da lasari, akwai barka da juma'a.
Yauwa, barka dai, menene ra'ayinka?
Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To Ajiya, yauwa, ra'ayina na farko shi ne cewa muna ƙara roƙo ga wannan gwamnati, in dai har abin da ya sallaka ta ba mu talakawan ƙasa su mori. Mori sashi na 39 na kundin tsarin mulki faɗa albarkacin baki. To wannan gidan rediyo naku na Amerika kun taimaka wajen faɗin gaskiya da cin nasarar wannan gwamnati da kowa ba nuna son kai. Akwai shirin kuda a wancan gwamnatin da ta kamata na PDP, da kuna haɗa tashan ku da tashoshin gida aka FM da sauransu, don akwai kai ga inda ba ta iya kai, ba san da lokacin shi zai hana. To muna roƙo Malam Muhammadu Buhari ya ba sashin Amurka dama su sautuna haɗa shirin ku da wasu tashashen yaɗa labarai na gida, domin a ji sakon da kuke isarwa. Kuma wannan muke roƙo da fatan garshi mai magana da shugaban ƙasa Garba shirin ko yana jin wannan safonmu saboda gudun.
To mun gode Malam Murtala, da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyin ku, muna godiya. Sai kuma idan Allah ya kai mu, to mun samu wani kira daga to madalla masu sauraro, sai a gafarce mu, lokaci yayi halinsa. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni, amma a takaice.
Wasanni a takaice. Ministan wasanni da tsare-tsare na kasar Jamhuriyar Kamaru Nasir Ali ya karbi tawagar kulob din ɗan wasan volleyball na kasar Jamhuriyar Kamaru a ofishin sa da ke birnin Yaounde, yayin da suka mika masa kofin nahiyar Afirka wanda suka dauko daga kasar Masar. Ministan ya karanta musu jawabi na musamman daga wajen shugaba Biya kan irin namiji kokari da suka yi kasancewar sun dauko kofin har sau biyu a jere. Kana ministan ya ce hukumar tasa za ta ci gaba da agaza musu ta bangalorin daban-daban, ta ware waɗansu kuɗaɗe na musamman domin haɓaka ayyukan nasu. Yace yana ƙara musu ƙwarin gwiwa na cewar sun zama zakarun nahiyar Afirka har sau biyu. Hukumar wasanni na ƙasar Jamhuriyar Kamaru FIKAFO ta musanta jita-jita da ministan wasannin ƙasar Algeria ya faɗa akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF, anda yace ƙungiyar ta shaida masa muddin dai idan ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ga zakai labari kan hada gasar cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar Afirika a shekarar 2021 za ta iya mika wa kasar Algeria. Kana hukumar ƙwallon kafa ta kasar ta Kamaru ta ce labarin kanzan kurege ne da ministan yake yayatawa. Haka zalika ƙungiyar ƙwallon kafa ta kasar Kamaru inda Mutabu Sulayman har yanzu dai ba su da mai horar da su, tunda kocin su Clarence Zidop yayi batan dabo a can kasar Misra. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro, kafin mu karkare shirin namu ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna kamar bai damu ba akan rahotanni da ake bayarwa game da sabon zagayen gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi a yau Juma'a da safe, watanni biyar bayan tattaunawar da ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan cewa Koriya ta Arewa ta daina kera makaman nukiliya tare, kuma ya matsa masa lamba don ya tsaya a cikin yarjejeniyar. Hukumomin soja a Sudan sun kama ƙarin wasu mutane da ake zargi da kashe masu zanga-zanga a birnin Al-Ubayid a ranar Litinin da kuma garin Umdurman a ranar Alhamis. A yau Juma'a aka kama wasu sojojin Sudan hudu akan mutuwar masu zanga-zanga a birnin Al-Ubayid. A ranar Alhamis, Majalisar Kolin Mulkin Soja ta kama mambobinta mutum bakwai. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da daƙile su ta Amurka, wato CDC a takaice, ta ce ta aika wasu ma'aikatanta 12 zuwa wani birni na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin aiki kan cutar Ebola da ta afkawa yankin. Barkewar cutar annobar ta Ebola wadda ta fara shekara guda da ta gabata, yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800. Cibiyar ta nuna cewa za ta kara aikawa da ƙarin wasu ma'aikatan idan har tashin hankali da ake fama da shi na 'yan bindiga a arewa maso gabashin yankin ya yi sauki.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Chan Wong, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.